Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live, ko kuma a bi mu ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safina Tsada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 20 ga watan Disamba shekarar 2016, za mu yi magana ne game da wata sabuwar hanyar juya kuɗi ko kuma dorin doriya da kuɗin mutane.
Wannan zuba jarin neman riba an fara shi da dadewa a kasashen duniya, ciki har da Najeriya. To amma kuma sai ga wata sabuwa ta bullo.
Inda a yayin da mutane ke jiran cin ribar dorin doriyar neman kuɗin nasu, sai aka ce kamfanin fa ya ƙara gaba daga Najeriya, hakan ta sa wasu har da sumewa.
Kato masu wannan sana'a dai, wanda Allah ya taimaka akan samu wani abu, wani kuma ya sa faɗi, dama haka take tunda shace ce ba kasuwa bace, balle kace ko ka sai nan gaje da ka ciri ba. Me magana su ma tunda ba kiranka akai ba, kaje kai da kanka.
Shin me mutane suka sani game da wannan salon neman kuɗi? Wannan shine yasa muka kawo masanin tattalin arziki Salihu Garba don ya ilmantar da mu.
Haka kuma za mu karanto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter.
To a shafin namu na Facebook da Twitter din mun tambaye ku cewa shin me kuka sani game da maganar cinikin kuɗi da kuɗi, ko kuma maganar kuɗi na neman riba wanda ake sawa wani kan wani? Wannan ne ta sa za mu ba ku misali da irin kamfanin nan da suka yi sanarwar rufewa, wato MMM, wanda suke tsari irin na Ponzi.
Sakon farko daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce wata hanya ce da waɗansu mazambata suka bullo da ita domin su damfari makwaɗaita. Kasancewar hukumomi sun gargaɗe 'yan ƙasa da su guji saka kuɗaɗensu a wannan shiri na MMM. Amma kuma waɗansu suka yi kunnen uwar shegu. Dama 'yan magana na cewa duk wanda ya shiga motar kwaɗayi, to babu inda za ta sauke shi sai tashar wulaƙanci.
Sai Bashir Mukhtar Yusuf Zaria ya ce na ci moriyar wannan harka na kuma ta yin ƙoƙarin gamsar da abokaina su ma su shiga. Wasu sun karɓa, wasu kuma sun ƙi amincewa da kasada irin haka a cewar su. Ni kam gaskiya ba abin da zan ce sai san barka, kuma kawo yanzu ba naira ɗita da na rasa.
Sai kuma Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce salamu yau da gobe, a gaskiya ni dai abin da na sani shine wata hanya ce da ake musayar kuɗi tsakanin jama'a daban-daban. Sai dai wallahi ni ma na saka kuɗi har 20,000, amma na shiga website din su ban ga wajen fidda kuɗin ba. Wasu sun faɗa min yaudara ce, don haka ni na bari ga Allah sai gobe kiyama. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Abdulrashid Jole Musa Gwadabawa ya ce salamu yau da gobe, mu dai ba abin da zamu ce illa mu ƙara ba da shawara ga 'yan baranda masu cinikin kuɗi da sunan wai a ciri ba, amma kuma daga baya sai mutum ka ga ya riga rana faduwa domin haduwa da miyagu 'yan damfara masu mai da shiga zuma.
Sai kana haki Ibrahim Babangida, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace yau da gobe MMM wata hanya ce da ta shigo kasar nan, wanda mafi yawan matasa da sauran jama'a, har ma da masu gidan kai, ma'aikatan gwamnati, suka maida hanyar samun kuɗin su ta yanan gizo. Zaka yi rijista da kamfanin ta hanyar gizo, sai su baka mutum ɗaya da zaka tura ma kuɗi. Idan ka tura mashi, wannan kamfani zai ci gaba da kula da wannan sashi har sai an kwana 30, sai a baka yawan abin da ka tura a ƙara maka kashi 30 a ciki.
Sai Rilwani Sa'idu Gayari ya ce alhaƙiƙanin gaskiya filin yau da gobe cinikayya ta kuɗi da kuɗi, wato wanda aka fi sani da MMM ko Ponzi, haramun ne musamman a addinin Musulunci. Daga ƙarshe muke kira ga masu irin wannan kasuwancin da su ji tsoron Allah su daina.
Sai kuma Sadiq Bala Atare yace satar kuɗi.
Sai tata wakili Ciro Mambulka Ciwa yace Salam yau da gobe a gaskiya san banza shike sa mutane zuba kuɗin sa a MMM. Idan ba batan basira ba yaya za a yi a ce ka zuba kuɗi a wani asusu wai MMM kuma bayan wata daya a baka riba ta kashi 50. Ai wannan damfara ce. Allah ya kiyaye amin.
Sai akila Rabi Ishiyawa Zangon Daura yace yau da gobe hakika naji wasu mutane na cewa ana samun kazaman riba fiye da kima a wannan sana'a ta musayar kuɗi da kuɗi wato MMM ko Ponzi a wata majiyar ma an ce wasu mutane har mutuwa suke yi saboda jin labarin dakatar da kamfani ko masana'antar Allah ne kadai da masu yin wannan sana'ar da waɗanda ke tare da su suka san gaskiyar lamarin
sai Ibnu Abdullah Bajude yace Hausawa dai sun ce kuɗi makaskare na fara da irin wannan maganar ne ganin da mutane da yawa suka rudu da dukiya da ake samu a shirin na MMM ba tare da ka sha wahala ba ta yaya ba kasuwanci kai ba ba hannun jari ka bayar ba kawai ayi tarbanya maka kudi haba jama'a
sai Shehu Adamu Rajau yace to hakikanin gaskiya a bisa bayanin da naji game da wannan ciniki ta MMM wata hanya ce ta fakewa da guzuma a harbikar sana inda za a yi amfani da wata dama a samu abin da ake nema a hannun wani kamar yadda naji wani masani yayi bayani dalla dalla game da wannan ciniki sai na fahimci cewa babu wata fa'ida a ciki illa ma tarin tilin asara saboda haka a kiyaye gudun fadawa tarkon da na sani
sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace tsarin Ponzi ko MMM yaudara ce misali za a ce ka aje naira 10,000 idan wata yayi ko wasu adadin kwanaki da suka zarta haka za a baka naira 15,000 karin kudin ya danganta da dadewar kudinka da kuma yawan sa irin wannan tsari ya samo asali ne daga kwararren dan damfadan kasar Italia mai suna Charles Tebaldo Ponzi
sai kuma Muhammad Sula garin Rijiya yace yau da gobe gaskiya ilimi na akan wannan tsari kadan ne kuma najima ina neman wanda zai min karin bayani domin kara samun ilimi dan haka ni kam sai dai in ba ku aron kunnuwa da basira ta domin sanin abin da ake nufi da cinikayyar kuɗi da kuɗi wanda aka fi sani da Ponzi To idan muka leka shafin mu na Twitter @smelangelange yace wata hanya ce ta adashi da zata ba mutum riba har da rububi ta hanyar da babu tabbas saboda komai na iya faruwa
sai @Hussein na Jordan yace riba kenan lalle ko duk wanda ya afka ciki zai yi ba wan ba kanin domin kuwa ai kwadai mabudin wahala
sai daga karshe @Jafet Philip yace salam wannan harka ta MMM haram ce zan shawarci duk kristoci da musulmai na kware da su guje ta ta yaya mutum zai ba da naira 10 misali na a ninka shi zuwa 20 ba tare da kai wani aiki ba to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni wata sabuwa
wata ba karin magana
wallahi
wato kin ga misali yawan maganan da suke shine mafi yawancin sakonnin da aka aika Maryam da Safinatu yawanci sun nuna cewa wannan abun ba abu ne mai gamsarwa ba ko kuma ba ne mai mafita ba mutum ɗaya ne kada yace yayi ya dan ci ribar sai ba zai ce kwabar shi ya ci
to kuma baka ji wanda yace wai ya sa kuɗi ba amma bai ma san inda zai je ya fidda su ba
ko ya shiga internet bai ga ta inda zai fidda su ba
ai sun amfani da wannan daman da za su
cutar da al'umma
mutane na ga halin rashin aiki rashin wannan
rashin kuɗi da sauransu
jama'a kuma an ji wani garaba sadama nene ne Bature yace if it's too good to be true
kin san yawa sai a hankali kuma kin san gayu zaki ji ana cewa a hope ne to a hope ne kar ai wafce maka na kai shi ne matsalan
to wakilin mu na Lagos Babangida Jibril ya aika mana da wani rahoto a makon da ya gabata game da ire-iren waɗannan kamfanoni a Najeriya
yanzu haka dai kimanin mutane miliyan 3 ne ke tararrabi dangane da kudaden da suka saka a wani tsari na juya kudi da ake kira MMM wanda kuma ya fara aiki a Najeriya tun a farkon wannan shekara da muke ciki tsarin kuma da yanzu aka dakatar da shi na wata daya lamarin da kuma ya haifar da tararrabi a tsakanin waɗanda suka saka jarin nasu ko kudaden su a ciki shi dai wannan tsari na juya kudade tare da bada kazaman riba ga wanda suka saka kudaden nasu mai suna MMM an bayyana cewa an fara gudanar da shi ne a kasar Russia a shekarun baya kafin hukumomi su haramta amfani da shi a inda kuma daga bisani masu gudanar da wannan tsari mai tafiya da karbanki suka koma kasar Africa ta kudu da kuma Zimbabwe inda dimbin mutane suka saka makudan kudade a ciki amma kuma daga bisani irin waɗannan kudade suka salwanta a sakamakon rugujewa wannan kamfani daga bisani dai wannan kamfani ko kuma tsari na juya kudi ya zo Najeriya inda ɗan Najeriya dama kimanin miliyan 3 suka saka jari a ciki inda kuma ake jujjuya kudaden nasu tare da samun kazaman riba to sai dai kuma kwatsam wannan kamfani ya bayyana cewa zai rufe kamfanin har na tsawon wata daya. To koya masu zuba a jari a wannan kamfani suka ji da wannan sanarwa, ga dai abinda wani da baya so na ambaci sunansa ya sheda mini ta wayar tarho.
Ya samu problem din a China, saboda China yanzu zama da bandi ta gane ka dai wuraren nan sun samu problem wato da rate. Ka san su bankuna din da ba su samu customer kuma shine sa.
To sai dai kuma a inda masu ajiya ke ci gaba da bayyana fatan cewa wannan kamfani zai dawo tuni hukumomin Najeriya, musamman ma dai babban bankin Najeriya da kuma sauran bankuna a kasar, suka fara gargadi ga jama'a cewa su guji saka kudadansu a cikin irin wannan tsari da ake gudanarwa, wanda suka ce ba shi da bambanci da tsari ko kuma bankuna na damfara da aka sha kafawa a sassa daban-daban na jihohin Najeriya, wanda kuma a ƙarshe ke rugujewa tare kuma da sauran da makudan kudaden jama'a, labarin da kuma kan haifar da matsaloli a tsakanin waɗanda suka zuba kudaden su a ciki. Yanzu haka ma dai wasu rahotanni da ba tabbatar ba na cewa 'yan Najeriya da dama ne dai suka yunkurin kashe kansu sakamakon amfani da wannan dama. To koya sauran al'umma yake ganin wannan tsari na juya kudade, ga dai abinda Malam Yazidu Muhammad ke cewa.
To masu wannan sana'a dai wanda Allah ya taimaka kan samu wani abu, wani kuma ya sa faɗi dama haka take tuna shacece ba kasuwa bace balle kace ko ka sai nan ga sai da ka ciri ba.
Yanzu ban labarin rufe wannan shafi da wannan caca, wasu ma har suna suma, wasu na mutuwa. Kai mamaki
me magana suma tunda ba kiran ka kai ba kaje kai da kanka. Ai abin da aka yi mutum postin shine za a ce gashi wannan kasuwa ne, dama ta gaji ka samu ta gaji ka faɗi.
Yanzu dai a yanda 'yan Najeriya ke ci gaba da tsamayin dawowan wannan kamfani, rahotanni na cewa kamfanin ya bulla kasar Kenya. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Ana turka turka saboda kudi,
tsakanin dare
da mutum ya janye wando don saboda kudi,
tsakanin dare da
ana ma kai naushi saboda kudi,
tsakanin dare da
mutum tsakanin.
Yanzu haka muna tare da abokin aikin mu kuma masanin tattalin arziki wato Malam Salihu Garba dan fayyace mana maganar wannan salon neman kudi, wannan salon neman kudin.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Barka.
Yawa, barka da warhaka Malam Salu.
To malaya, kuna lafiya?
Lafiya lau. To ga ka dai ji maganar da muka tattago ta maganar salon neman kuɗi ko kuma abin da wasu ke kira da Ponzi ko pyramid business, wani kan wani. Da farko me zaka ce?
Na'am.
Da farko me zaka ce mana akan wannan maganar salon neman kuɗi na Ponzi?
Na ɗaya ma dai cikin bayanan da wasu suka fara sun dan tabo wasabuwa da suka shafi wannan lamarin. Ya kamata mu duba can baya me ya haddasa wannan, me ya tushen sa. Wanda ya kirkiro wannan shirin sunan shi Charles Ponzi. Ko da kun ji wannan. Kuma to amma akwai dalili. Tsakanin shekarar 1910 zuwa 1915. Wannan dan taliki dan asalin kasar Italiya ya yi amfani da wasu irin takardun kuɗi da Post Office in America yake barwa a lokacin da aikawa da sako ya yi wuya tsakanin Turai zuwa America in ba an biya ba. So Post Office in America sai an fikiro da wasu takardun kuɗi na kansa. Idan za ka yi ko sako daga ƙasar Turai ko ina, in ka ba da wannan sai a kawo masa zuwa America. To ƴan uwan Amerikawa da ke nan America su ma idan za su aika sako, idan ƴan uwansu da suke can ba su da yadda za su yi, sai su aika masa waɗannan takardun kuɗi su amfani da shi. To a cikin wannan sai ya zato cewa waɗanda suke takardun kuɗi daga wurin ƴan uwansu daga nan America, wasu su ba su ma aiko da sakon sai su bincika da takardun. To shi Ponzi tun da masanin tattalin arziki ne da ya ga irin wannan, sai ya tattaro wasu mutane suna sayen waɗannan takardun, suna tara kuɗi suna saye. To shigo da su America, ka fahimta ko? Sannan waɗannan kuɗin idan kamar takardun kuɗi a ce $10 misali, sun saya hannun waɗanda suna cikin matsi, sun saya kila $5 ko kuma ƙasa da haka. Dan sun shigo da shi nan America ya zama $10. Sai su murma a Post Office a ba su kuɗi. To irin wannan abokanai da masu su sa hannun jari su ga cewa wata hanya ce ta samun kuɗi, sai ya zama kaman shugabansu sun yarda da shi, suna sa kuɗi kuma suna cin riba. Ka gane ko? Sai wajen shekaru 5 suna cin wannan ribar, suna raba riba tare. To shi kuma ɗan adam da ya ga haka sai ce to ai masu neman sayan takardu da kanunsu matalauta ne. Waɗanda suke sayar musu da takardun ma can su ma matalauta ne. Kuma ana samun kuriba daga wurinsu. Me yasa su da suke ƴan wannan abokan da yake aiki da su me yasa ba za su haɗa kuɗinsu ba wuri ɗaya su haɓaka a sha'anin kasuwancinsu kuma su samu riba mai yawa? To din da yake shi ne ya shirya. Sai su tara kuɗi, in sun tara kuɗi ya kaure shi a duk abin da ka samu kamar takardun kuɗi da yake sayarwa suna samun riba fiye da kaso 50. Ya fahimta? Sai ba su tabbacin cewa akalla za su samu kashi 30 ko 35 cikin kuɗin da za su tara mashi. Sai suka yadda. Suna tara kuɗi, to abin da ya yi so mai yi, in ni na kawo miliyan ɗaya, ya ce wata ɗaya zai ba ni miliyan ɗaya da ɗigo uku. Kai kuma ka kawo mashi miliyan ɗaya, to in lokacin biya na ya yi sai ya ɗau kuɗinka ya ba ni. Ka fahimta? Sai ya ɗau kuɗinka ya ba ni. Ko kuma ya ɗauko daga cikin da miliyan ɗaya ka kawo ni kuma miliyan ɗaya na kawo sai ya ƙara mani. A ɗigo uku a kan na miliyan ɗin ya biya ne. To kaga wancan kai kuɗinka da ka bayar ya ragu da wajen 300,000. Sauran kuɗinka 700,000. In wani kuma ya kawo wani miliyan lokacin naka biyan ya yi sai ya ɗau nashi ya ƙara maka 300,000 ya baka. Ba kasuwanci yake yi ba. Concept ɗin shi shi ne a nemi kuɗi da kanin wanda suke da shi. A ba waɗanda ba su da shi.
To amma na ƙarshe abin da nake son gani na ƙarshen shi ne zai samu.
Ni ba na tambaya ta haɗawa da ɗorawa. In ce to shi wanda ya kazo daga ƙarshe shi ne kenan zai kwana.
Idan mutane ba su ci gaba da kawo kuɗi ba. Daga ƙarshenta waɗanda suka ba da kuɗi la su ne za su zo su sha wuya. Domin ba zai samu isasshen kuɗi ya biya su ba. Da ƙarshenta shi zai tashi da sauran kuɗin ya bar wurin dan abin da shi ponzi din yake kenan. Sauran kuɗin da ya ragu a hannunsa su ne za su zama ribarsa. Sai ya tafi sa. To ku nan an ba ku da hamma, an ba ku da asara. Manufar ɗaya ce yaudara. Kuma kwaɗayi ya shige shi ponzi. Da a lokacin shekaru biyar da ya fara yana sai da waɗanda takardun post office ai bai nuna kwaɗayi ba. Mutane da suka haɗa kuɗi tare da shi sun ci riba tare da shi. Amma da ya shiga cewa a tara kuɗi domin a ta juya su a kan me su sun ɗauka a kansa ya waɗannan takardun ne. Ai takardun kuma ba wai yawa gare su ba, ana yi ne kaɗan. To ya za su suna tara kuɗi sai dai ya biya su da ta'ammut ne da ya tara har sai ya samu takardun ya sayar ya ɗan ci riba kafin ya biya su.
Malam Salu yawa na ce ɗan yi haƙuri ina ga kamar muna jin muryarka ta shige can ciki, bari mu sake gwada ta mu gani ko zai fi haka fita. Ina tsoron kare zama a waje kuma mutane kila ba sa ji sosai saboda ni ina jin shi hula haka. Ana nan dai muna lalubar Malam Salihu Shehu, kin ga dai ya bamu kwanciyar shimfidar yanda abin ya faru. Wani kan wani, amma kin ji wata magana fa yace wanda an ba a ci gaba da kawo kuɗi ba.
Haka ne, ta ƙarshe shi.
Na ƙarshe kuma kake manta ba mutum da za a samu wakilan mutane 100 ne ba su
karɓa
ba.
Usman yanzu kowa a Najeriya yana yin wani tsarin abu da ya hada kwanza ga akwai wani Swiss gold akwai waye
din wani.
Har ya zama da ka ji ai dan Allah ina da labarin da zan baki wani labari da zaki ƙaru da shi waye kana zo da kaje ka zauna a fara maka wani bayani wani to saka
sai kashe za saka layi
za saka layin wannan
wani ma in kace mishi ai kai yayi sai zagi
kuma abin da to bakin ciki abin da babu su gane ba shine a diddadin abu dukkan shi idan har mutane 100 za su yi maryan inji mutum 5 ne ko 10 kadai suka ce sun yi nasara
wannan
abin ba tsamanin akwai
ina to amfan ai ba dadi
eh sannan kuma kake manta binciken da muka yi kafin mu shigo nan dakin wanda ya kirkiro wannan abin shi kanshi wani ne wanda yana da nashi matsalar a shar'ance
kirubunan ne aka ce ma ne
to gashi nan ayu yana kan yana gizo kowa ka dan duba irin wannan ka gani assalamu alaikum mun dawo mun same ka ko
eh to madalla
yau wato kaga yanzu muna jin ka fes
to
eh fes kaman yau aka faro muryar
malam salihu yanzu zaka mana karin haske game da wannan shirin na MMM da aka wanda kwana
suka dakatar
da aikin su
eh sai gashi kuma ma kaman an ce sun je sun bude kuma ko Kenya ne da Ghana ne
Kenya da Ghana
eh to sha'anin irin shirin Ponzi ba a Najeriya aka fara shi ba kama ka sani kuma a kasashe da dama an yi nan Amerika ma Mudof ya yi da ya ce wa mutane miliyoyi akwai wani kuma da ya
yi a nan Amerika ma akwai wanda ya yi haka
biliyoyin
a nan Amerika ma akwai wanda
ya yi a suna da yawa Ponzi yana da yawa a nan Amerika wani ma ya yi har ma ya je wani asirin na ƙarya na jirgin sama cewa shi ya mutu domin ya kwace masu miliyoyi a nan Amurka.
Wato ya ɓace kenan tunda ya mutu kaga ba maganin bin sa.
Eh don ya ɓace amma kuma za ka ɗago shi masu bincike yana cin laifi akwai doka sun binciko cewa ƙarya yake yana nan da rai.
Jirgi MD ya ƙone kenan.
Ponzi a Najeriya ya faru ne domin sakacinmu kuma da rashin kiyaye dokoki. In za ka kafa kamfani ai za ka faɗi manufarka. Ko baka ba in kuma ta kama kamfani na fulla da kuɗi ne dole akwai dokoki da suka kare wannan a ƙasar mu ba za ka zo kafa kamfani ba ka ce za ka tinki tara jari da ka hurumata in dai ba kamfanin kasuwanci za ka sa shi ba ko sarrafa wani abu amma ka ce ka tara kuɗi don ka juya abu mai in kamfanin kuɗi za ka yi ai akwai dokoki a central bank namu da ya kamata a bi to wannan sakacin kasanmu ne kuma muddin akwai mayaudara in da irin wannan sakacin za su niki zamu nasara abin da ya kawo kuma ya yi amfani da talauci yau mutane ka tutu ya yi amfani da talauci da kuma neman garafasa ba sai kai wani abu
wahala ba
akwai mutane an ce kwadayi magudin wahala kwadayi ne mutane an ce ku zo za kuma kasan yadda suke cire wannan abun wanda suka fara shiryawa irin mutane farko da suka fara ka kudinsu za su samu ribar za a basu kai ka kawo an ce za a baka ₦300 a kan kowane miliyan ɗaya da ka kawo cikin kwana 30 lokaci ya yi an biya ka sai ma za ka faɗa ma wani cewa wannan fafin gaskiya
kamar yadda wani mai saƙo a Facebook ya gaya mana cewa shi kwaban shi bai ciwo ba ya zuba ya samu riba har yana ƙoƙarin abokansa
to wato ai ina ga ma kamar in kai abin sai ka kawo wasu mutum biyu ko
yana cikin wanda suka ci sa'a ne kuma ka san waɗanda suka shirya wannan abin suna zama ne a office amma za su ɗauki wasu ma'aikata ƙanana da za su yi tura su wurin mutanen da suka sani abokan arziki da su mene suna faɗa musu ga abin da yake faruwa fa ku zo kuma ku samu arziki wannan abu gaskiya ne nan nake aiki su din da aka dauka ba su san manufar shi ba
to malam salu shi wannan MMM din ya ake yin shi zaka sa kuɗi ne zaka siya abu ne ko yaya su suke abin su
zaka je ka ba su kuɗi su baka receipt ba cewa ka kawo kuɗi ka aje kuma kwanaki nawa 30 usually 30 days suke baka su ce za su baka 30% ko 35% shi mana ya yi amfani da wani economic principle ya ce wai babu laifin mutum ya tara kuɗi da kawunan waɗanda suke da shi ya ba wanda ba su da shi jari wannan gaskiya ne a economics amma tambaya nan ita ce yana ba mutane jari ne su yi kasuwanci su dawo da kuɗin ko me yake yi da su abin da muka gane yanzu ba mutane jari yake yi ba yana karɓa ne daga hannun Malam Ahmadu ya biya Malam Salihu ya dauka daga hannun Maryam ya biya Juli ya biya wannan amma idan aka daina kawo kuɗi to nan ne matsala
shine matsala
mutum yana samun mutane suna saka suna kawo jarin suna zakawa ba za a gane ba
an yi
ba domin an biya ka to mai wahala
babu
ba za a gane ba, amma in aka daina kawo kuɗin nan ne matsalar take, domin babu kuɗin da zai juya. To kaga wannan abin da ya ce yana daukan kuɗi da yana karɓan kuɗi daga wannan suke da kuɗin su ne za su kawo,
domin wannan ba su ba da tara abin su.
Ya economic principle ne mai kyau. Bankuna suna irin wannan a irin kasuwanci iri biyu na what they call a capital venture ko kuma hedge funds. Hedge funds in kasa kuɗi ciki interest za baka yana da yawa, amma kuma akwai yiwuwar a yi asara, kuma dama za a bayyana maka. Nan ba ka shiga capital venture ta banki za a ce sababbin masu aiki ne suka taso, kamar aikin mai lokacin da ake hada-hadan shi da yawa. Za ka zo ka sun zo suna son su nemi mai ba su da kuɗin abin nan, sun zo banki a ba su venture capital. Ok, za ku biya kaso 30 ko kaso 25 venture capital ne. So za su tafi da kuɗin. In sun gama su da kuɗin da abin da suka ji su kai kuma ta kasa ka jari irin na venture capital. Za a biya ka wannan kaso mai kyau. To amma idan can suka yi asara, kai ma ka yi asara, kuma a rubuce yake ba wani rufa-rufa ba ne. To shi wannan ponzi na Najeriya ba haka yake ba. Kuma duk da ake ponzi ba sa gaya mutane cewa ga abin da suke da kuɗin, kai dai ka tara.
Ai, to yanzu abin da nake son mu gane shine a matsayinka na wanda ya san tattalin arziki da kuma yanda ake hada-hadar kuɗi da kasuwanci, wace shawara zaka ba wa matasa musamman a Najeriya, saboda ka san duk wani abu da ya taso za ka ga matashi ya fi saurin fada ciki, saboda muna neman mafita ne,
ko dalibai suna ta zuba kuɗaɗen makarantar su a ciki
su, saboda su dan ci riba su dan samu su biya da kyau ba.
Shawara ta
eh,
duk wani kamfani da ya zo ya ce ka kawo ka saka kuɗi zan baka kaso kaza, to ya tambaya me yake da kuɗin,
irin kasuwancin kenan.
Wane irin kasuwanci wane irin kasuwanci yake? Kamfani ne yana sarrafa wani abu ne ko menene? Sannan kuma ya bi su bi mahukunta sun san da wannan shirin ko ba su sani ba? Idan ba su sani ba ya guje shi. Kai duk wanda ya ce ma zai baka so 30 cikin 100 cikin wata ɗaya, wace sana'a zai yi, wace ne zai ba zai ta ya baka so 30? Kafin ya baka kaso 30 dole shi sai ya ci ribar kaso 50
aƙalla
dan ya samu ya biya ma'aikatansa shi ma ya ci riba.
Eh,
to a ce ko an ce za ba kaso 30, to wannan ka guje shi gara ka je bankin da za baka kaso 5 cikin 100
haka,
tunda kuɗin ka ba su sarwanta ba. Mutane su guji irin ana tantana musu da wani abu can da da ƙarshen ta lafi da nasa ne.
Shigo ba zurfi.
To
mun gode sosai Malam Salihu Garba da ka samu damar magana da mu.
To madalla.
Yawwa, saboda lokaci dole nan za mu dakata. Mun gode ƙwarai. Yawwa.
To jama'a.
Kin san haka dama fa rayuwa take.
Haka ne, haka cin gani gawa ne.
Ya yi shi wani tsoron Allah. Wai idan an yanka tinkiya ana jan fata ta ƙasa, wai ɗayar ma fa ba sha za ta yi ba in ta tsaya.
To masu sauraro, kuna iya tuntuɓar mu a shafukanmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To haka yake, anan kan duka za mu dakata da shirin, domin kuwa lokaci ya riga ya yi. A madadin wacce ta jagoranci shirin, wato Julie Leathers Gresham, da ma Saida Hamdan wadda ita ce ta kama mata, sai kuma injiniyanmu na yau, da kuma wadda ta tayani gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
da kuma
Safinatu Sada Sodangi,
sai ni Usman Ahmad Kabara. A madadin Ibrahim Jarmai wanda shi ne ya haɗa mu da ku ta Facebook Live, nake fatan mu kasance a wani sabon shirin na yau da gobe, inda a gobe za mu yi magana kamar yadda muka sa ba a kan shugabanci na gari da kuma ko kuma mu ce mulki a siyasance, wanda kuma akwai abin da za mu gana a kan maganar nan ta N-Power, wanda za mu ci gaba in har hali ya ba mu dama ma za a ji ta bakin su kansu
insha Allah.
Wasan kokowa ba ta mance ba, wasa mutane na motsa jiki dinkin su fita sharewa. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba.